sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan hantsin akan mitoci da suka hada da 17, 25 da 60. A jamhuriyar Niger kuma ana iya jimu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya, sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasin Ghana, a yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka. Baba ya kuma kiri ne tare da Sarfilo Hashim Gumal. Muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirinmu na hantsi ranar 13 ga watan Disamba shekarar 2017. To ko bayan kun ga wajen labarai, za ku ji cewar dan takarar jam'iyyar Democrat a zaben cike gurbi na kujerar majalisar dattawan Amurka a jihar Alabama, Don Jones, ya lashe zaɓe a jiya Talata. Haka kuma muna da maimacin cikin shiri na ciki da gaskiya na Alfa Ibrahim Ahmad. Akwai kuma sharhin jaridun ƙasar Kamaru da kuma sakonni da ku aiko mana, amma duk sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya faɗa masu zuba jari a ƙasashen duniya sama da 200 da shugabannin duniya 50 cewa ba a samun nasara a yakin da ake da sauyin yanayi. Lokaci yayi da za a ɗauki matakin gaggawa domin a samu nasarar wannan yaƙi, a cewar Macron jiya Talata a wajen taron ƙolin neman ƙarin kuɗaɗen da za a yi amfani da su wajen yaƙar sauyin yanayi a duniya. Taron ƙolin da yana zuwa ne shekaru biyu bayan bayan da kusan ƙasashe 200 suka amince da yarjejeniyar da aka ƙulla a birnin Paris kan sauyin yanayi, wadda ta yi kira ga ƙasashe su taƙaita samar da gurɓatacciyar iska, kuma ƙasashe masu arziki a duniya su taimaka wa ƙasashe masu tasowa kan illar sauyin yanayi. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da cewa ya janye daga yarjejeniyar, yana mai cewa ana ƙwarar Amurka kuma sauran ƙasashe ne kaɗai ke amfana da ita. Yanzu dai Amurka ita kaɗai ce ƙasa da ta janye kanta daga yarjejeniyar ƙasashen duniya kan sauyin yanayin.
A jiya Talata ne wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a kan batun laifukan lalata da aka aikata lokutan yaƙi ta yi kira ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya nemi hanyar kawo ƙarshen cin zarafi wadda ake yi wa fararen hula a ƙasar Myanmar cikin gaggawa, wanda aka ga musulmai 'yan ƙabilar Rohingya sama da 626 suna yin gudun hijira zuwa Bangladesh tun watan Agusta. Primla Patin ta gaya wa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa, ina kira a wannan kwamiti ya yi duk abin da zai iya domin kawo ƙarshen kisar ƙare dangi da ake yi da tabbatar da ganin cewa an gurfanar da masu aikata laifuka na lalata da sauransu da sauran tashin hankali a gaban shari'a domin samar da yanayi mai kyau da ci gaba da rayuwa wato mutane waɗanda suka huskanci ire-iren waɗannan tashin hankalin. Primla ta kuma yi kira ga mambobin kwamitin da su duba mutanen da suka fuskanci wannan cin zarafi a Myanmar da suke zaune a wannan lokaci a sansanin 'yan gudun hijira a Cox Bazar da ke Bangladesh. Wakiliyar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta kai ziyara a Bangladesh a farkon watan Nuwamba, kuma cikin kwanaki uku ta saurari munanan labarai daga mutane wanda suka fuskanci tashin hankali.
To, labaran da na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu gabatar da ƙara na gwamnatin tarayya a nan Amurka sun sanar da cewa suna tuhumar Akhyed Ollah da laifukan ta'addanci jiya Talata, kwana guda bayan da mai shekaru 27 ɗan asalin Bangladesh wanda ya yi hijira zuwa Amurka ya tayar da bam a tashar jiragen ƙasa ta ƙarƙashin ƙasa, abinda jami'ai ke cewa hari ne mai nasaba da ra'ayin ƙungiyar ISIS. A cikin tuhumar da ake masa akwai tuhumar tayar da bam wato a gurin hada-hadar jama'a da kuma amfani da mummunan makamai masu hatsarin gaske. Kowace daga cikin waɗannan tuhuma da ake masa na ɗauke da hukunci har zuwa ɗaurin rai da rai a gidan yari. Haka kuma an zargi Ola da taimakawa ƙungiyar ISIS da lalata dukiya, wadda ke nufin tayar da abin fashewa wanda ke ƙara yawan laifin da ya aikata, a cewar tuhumar da aka yi masa jiya Talata. Kowane laifi da ake tuhumarsa da su na ɗauke da hukuncin ɗauri daga shekaru 5 zuwa 30. June King, muƙaddashin Anthony General na gundumar kudancin birnin New York, shi ne ya sanar da tuhumar a wani taron manema labarai a birnin New York.
Doug Jones ɗan jam'iyyar Democrat ya lashe zaɓen da aka gudanar na musamman domin cike gurbi na kujerar majalisar dattawan Amurka a jihar Alabama da ke kudancin Amurkan. Bayan kamfe mai cike da rikici, masu kada kuri'a sun zaɓi Jones a maimakon Roy Moore don jam'iyyar Republican. Wannan nasara da ya samu na nufin cikin watan Janairu bayan an rantsar da shi, ɗan jam'iyyar Republican da ke da rinjaye a majalisa za su ragu su koma 51 da kuma 49 na ɓangaren Democrat, kuma hakan na ƙara wa shugaba Trump wahala wajen gudanar da ajandarsa. Jones ya zamanto ɗan jam'iyyar Democrat na farko da ya sami lashe kujerar ɗan majalisar dattawan daga Alabama tun shekarar 1992. Moore da ya samu goyon bayan shugaba Trump, amma ya fuskanci adawa daga sauran shugabannin jam'iyyarsa. An zarge shi da yin lalata a shekarar 1970 lokacin da matan da suka zarge sa suna matasa, shi kuma yana ɗan shekaru 30. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kamar yadda muka ji a labarai, jam'iyyar Democrat na Amurka ne ta yi wani tarihi inda ɗan takaranta a zaben cike gurbi na kujerar majalisar dattawa a jihar Alabama ya lashe zaɓe tun bayan shekarar 1992. Attorney General Jeff Sessions shi ne ke kan wannan kujerar kafin shugaba Trump ya naɗa shi mukamin Attorney General ɗin. Kafin zaɓen da ana zargin ɗan takarar Republican Roy Moore da lalata da 'yan mata, abinda wasu suke ganin shi ne sanadin shan kayansa. Amma shi Lawrence Cromty, ɗan Najeriya ne da ke zaune a jihar Alabama ɗin, ya mana bayani akan abin da ya sa Jones ya yi nasara a wannan zaɓen da aka yi, kuma ga bayanin nasa.
To, abin da ya sa ka gan shi wanda an sa shi ya zama candidate na Democrat da Alabama. To, ya yi abu da ya no da shi baban lawyer. To, ya yi abu wa su especially bakake a nan kasa wanda sun gan shi candidate mai kyau ne wanda zai kawo mutane a nan. Shi dalilin da ka gan in ka duba abin, to wajen da an sa blue nan, wajen su bakake sun fita yau sosai sun zabe shi, dalilin da ya sa ya cike nan. Don su bakake sun kuwa bayan shi sosai a nan wannan state.
To, bancin wannan kuma ina maganin da ake cewa shi wanda ya tsaya ma Republican, akwai zargin da ake mai cewa yana lalata da mata ko ya taɓa lalata da wasu mata. Baka ganin wannan abin shi ma yana cikin abin da ya sa ya faɗi?
Wannan kuma wannan ya sa ya ɗan koma da shi baya kwarai, abin da ya yi lokacin da shi babban lawyer ta wajen local government nashi. To, amma zan ce some of the contributing factor din ke.
To, a matsayinka na wanda ya zamna Alabama ya dade shekara da shekaru kana wurin, kana ganin wannan saken da aka samu wanda tun shekarar 1992 wannan saken ya mutanen Alabama za su karɓi wannan sakiya?
To, wannan cin din ban sani ba. Ka gan su mutanen Alabama akwai, you know, population yana canje ma. Candidate da ana sa su a nan din, da abin da ya sa ba su ci shi ne candidates da ana sa su a Democratic Party a nan din ba candidates na mutane ba. Amma yanzu ka gani, especially in ka gani abin da ya sa wannan ga ya ci, ka gani yau gurin da ana da su universities, big universities guda uku a nan, Auburn da Alabama, University of Alabama da University of Alabama Birmingham, to wannan guy ya biya ya ci a wajen. To, ka gani the population, the youth, you know, suna gan abin da, you know, zan ce old people haka wanda da suna koma da su baya. To, wannan na gan transformation wannan da ya yi yau din, I think is zai sa, you know, life wa mutane a nan kasa sosai a nan state na Alabama.
Okay. To, yanzu kowa ya san history ko kuma tarihin siyasan America. Idan aka zo irin midterm elections nan, so dewa ana samun wato wanda suka ci suke daukan shugaban kasa. Ganin wanga canji da aka samu na shekara da shekaru a Alabama, kana ganin zai iya yi tasiri a zaben shugaban kasa nan gaba?
Kagan in wannan mutum ya je yayi abu da mutane za su ganya fiskar da su, bawo ya za su a nan gaba za su dinga zabe su Democrat. Amma in ya je Washington ya biya tana goye bayan su Democrat, baya wa state nashi wani abu, to shi kenan ka gani bawo ya za koma da shi baya kenan. Amma wannan in ya je Washington ya ce ya kamata ni ne kun sa ni a Washington, ya kamata in yi maku abu da kuna so, to shi kenan na gan wannan turnaround na wannan state din kenan. Ko midterm Democrat za su fara ci midterm election a nan state din.
Tuma dalla a gaida bakon namu da ake kira Mr. Lawrence Crumty. Sai dai jama'a kafin mu ci gaba ga wannan wakar a shakata da ita. Dama an ce taba kiɗi ne taba karatu, yanzu kuma za mu koma mu kawo muku wato shirin na ciki da gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. A lokacin da muka nemi jin ta bakin kotun ɗaukaka ƙara ta shari'ar musulunci ta jihar Bauchi game da takardar kukar da mutanen garin Zirami suka shigar game da alƙali Sani Musa tun watan Yunin shekara 2016 ba tare da an ba su amsa ba, babban magatakardan kotun Sa'adu Muhammad Sambowal shi ne mana bayanin matsayinsu game da wannan takardar kuka. To sai dai kuma ba amsa ya ba su ba, zargi ya shiga yi game da musabbabin wannan kuka da suka yi da zargin lauyansu kamar yadda yake faɗi a nan.
Bisa ka'ida idan lauya ya yi wani abu zuwa wani gurin da ba huruminsa ba ne, ma'ana out of jurisdiction, daga Kano zuwa Bauchi ka ga ba Kano yake ba, to sai ka nemi chamba ofishin lauyoyi a Bauchi, sai ka yi amfani da shi ya zamanto gurin addressing da za a iya kai maka takardarka a kowane lokaci. Za a iya amfani da shi in magana za a yi da shi za a yi, ba Kano za a je ba, tunda ba zuwa za ka yi ka biya za a takardar Kano. To da yake yana gaggawa ne kawai ya ci kudin waɗanda yake so ya ci, saboda an ɗauke shi a matsayin lawyer hanyar aikin kuɗi kawai, to kaga bai ma tuna ya nemi ofis a Bauchi na lauyoyi wanda zai ajiye a matsayin abinan labarai abin address for service ba.
Lauyan mutanen na Zirami shi ne Mamman Laula Yusufari wanda ya fara amsa wasu daga cikin waɗannan batutuwa.
Shi alamar irin wannan wato an ce fahimta fuska, kowa da irin tashi. Shi iya fahimta sa kenan, amma abin da za mu ce shi ne lalle haƙiƙa shi lauya mai zaman kansa a aikin kuɗi yake, za a zo a ɗauke shi a biya shi ya je wakilci mutum, wannan in yayi ya ci haƙinsa daidai ne bisa dokar ƙasa. Idan suka zo daga ƙasar Bauchi suka zo Kano, suka dauki lawyer suka biya shi, ba su saba ga'ida ba, domin shi lawyer na Najeriya a ruwan zafi ne bai da gefe. Lawyer Najeriya ne, ba lawyer wani bangare bane. Saboda haka lawyer zai iya zuwa ko ina yayi aikin sa.
Amma shi yana cewa da akwai lawyer mai suna Muhammad Bila da yake shige musu gaba akan wannan shari'ar, daga baya suka tsallako Kano suka tafi da ku. Shin a saki wani lawyer a dau wani lawyer shi ma laifi ne a shari'a?
Ba laifi bane, lawyer yana wakiltar mutum a kotu. Wannan mutumin ya canza shawara ya ce yau na ajiye wancan lawyer na dauki wani. Wannan abin daidai ne, bai saba ka'ida ta shari'a ba. Ana yi matukar dai. Wanda ya karbi shari'a nan sabo, shi lawyer zai tabbatar da cewa wancan lawyer inda wani haƙƙi tsakaninsa da wanda ake wa shari'a, to an sauke wannan nauyi.
Wani zargin da magatakarda Sambol ya yi a madadin bayar da amsa ga kokar mutanen na Zirami shi ne wai ai akwai lauyoyin da suka wakilce su a lokacin shari'ar da suke kuka a kai, amma suka tsallake su suka tafi wurin wannan lawyer Mamman Lawal Yusufari a saboda wasu dalilan daban. Da a ce da gaske magatakardan yake yi cewar sun yi bincike, watakila da ya gano babban kuskuren da ya yi a nan, domin lauyoyin da yake magana a kai a zahirin gaskiya shi Mamman Lawal Yusufari shi ne ya tura su domin su wakilce shi a wajen wannan shari'a ta mutanen Zirami. Ga abin da Sambowal ya ce.
Duk lauyan da yake yin abu ba san zuciya, to bai ya manta ka'idojin yin aikin abu. Su kansu jarawa ƙauyawan da suke cewa mutanen garin da suke cewa sun je kotu ai sun faɗi sunan lawyer su Muhammadu Bila kuma da nazare ne, amma da yake akwai wata manufa, kaga sai aka bar Muhammadu Bila, sai aka bar dukkan lawyer da suke azare ko Misau ko Bauchi, aka tafi Kano aka nemi lawyer shi kudi yake nema aka bashi ya rubuta petition din. Lawyer da ke sanya aka kesin ba sai abin da aka faɗa masa, kaga da ya kamata a ce ai shi lawyer da ya tsaya musu har aka kesin aka gama, to shi ya kamata da su zo ya rubuta musu petition din in akwai abin da za a rubuta petition a kai.
Ga kuma amsar da Yusufari ya bashi.
Bila da ake magana ma wakili na ne a wannan kotun, ni na tura shi wannan kotun ya je ya yi wannan wakilci a madadina. To kuma ko ba ma wakili na bane, daidai ne ya zamanto wani lawyer yana yin aiki a dakatar da shi, a sallame shi, a bashi haƙinsa, kuma a nemi wani lawyer ya ci gaba.
Shi yana zargin cewa an sako ku ne saboda ana so a cimma wasu zarafi.
A wannan magana ba gaskiya ba ne, domin ba magana cin zarafi a ciki. Illa iyaka mun ga cewa dai ana yin wasu abubuwa da ba su dace ba. Mu kuma a matsayinmu na lauyoyi muna kokari ne mu ga cewa an yi adalci a duk inda ake yin shari'a. Saboda haka sai muka rubuta takardar korafi zuwa hukumomi da suke wannan wuri domin su bincika su gani. In ba gaskiya muke yi ba, ai bincike zai nuna. In kuma abin da muka faɗa gaskiya ne za su gani, sai su ɗauki mataki.
Shi abin da yake cewa daga takardar da kuka rubuta ya nuna alamun rashin sanin aikin ma, shi yasa ko adireshi na wata chamba ba kusa a jihar Bauchi ba yanda za su kai takarda.
To ya ce ba mu san aiki ba. Haka ilimi kogi ne. Ni dai ba zan ce shi bai san aiki ba, amma a ka'idar aikin lawyer, wasiƙa da ake rubuta a kai zuwa hukuma ko kotu, a ka'idar shari'a ba a sa mata adireshi na wani wuri da yake cikin hurumin wancan kotun. A takardu na kotu da ake shigarwa su ake wa wannan ba wasiƙa ba. Wasiƙa ina da dama a rubuta wasiƙa daga nan Kano in tura ta ƙasar Turawa ma. Su in sun tashi bana ansa, za su bana ansa ne su turo min ofis ina nan da ke Kano, Balintana Bauchi. In na rubuta wasiƙa zuwa Bauchi, abin da nake tsammani shine za su rubuto min ansa tun daga adireshi na Kano, daga Bauchi su turo har zuwa Kano a zo a kawo mini. In kuma ba a yi wannan ba, watakila suna ganin ya musu nisa ko da wahala, ai akwai lambar waya a cikin wasiƙar da na rubuta ko kuma adireshin katta kwana. Su kira ni su ce to mun ga takardarka, ga ansa nan mun rubuta maka, amma dai yayi mana wahala aika maka Kano, ko kana da wani wanda zai karbe ta nan? Sai in tura wani zai karbi wasiƙa, amma a ka'ida ba sai na ba da adireshi a Bauchi wadda za a kai mini ansa ba. Ba daidai ne su ce ai wasiƙar tana nan sun yi ansa yana cikin file ban zo in duba ba, haka ka'ida aiki take ba.
Daga cikin jawabansa ya yi bayanin cewa ku dama ba wai aikin kuke duba ba, magana kuɗin da za ku samu shi yasa ma kuka yi, aka ajiye wancan lawyer aka zo aka ja ku.
Kamar yadda nace, shi lawyer yana aiki ne na kuɗi, amma kuma a ka'idar abin da ake koya mana a makarantar lawyer shine ba wai kuɗin za ka duba ba, adalcin magana za ka duba, ƙoƙari za ka yi ka ga an tabbatar da adalci. saboda haka ba kudi muka duba ba muka rubuta wannan takarda. Kuma ina son ma a sani cewa wannan takarda mun rubuta ta ba tare da an ba mu ko kwandala ba, kawai dai gani muka yi cewa an yi abu ba daidai ba ga mutane waɗanda ba su da galihu, muka ga ya kamata a shigo a gaya ma hukumomi na gaba wanda watakila ba su sani ba su san abin da yake faruwa su yi maganin abin, ba a ba mu ko kobo akan wannan magana ba.
Me yasa kake tunanin shi wannan bawan Allah ya yi wannan furce-furce haka?
To in ka duba ai duk maganganun da yayi bai ma ansa ainihin maganganun da muka yi a cikin wasiƙar ba. Shin abin da muka faɗa an yin nan an yi ko ba a yi su ba? Ai bai yi wannan maganar ba, kawai sai ya dinga wasu maganganun daban. So ina ganin kawai magana sai yake yi ta ƙoƙarin kare wani abin da bai ko kare shi ba cikin maganganunsa.
To yanzu ku a matsayin ku da kuke wakilta wannan mutane, wannan mataki za ku ɗauka ganin yanda maganganun nan dai?
To ai ka san maganganun ba wasu maganganu ne da ya kamata mu zo mu yasa insa da shi akan su ba, illa iyaka mun mun aika takarda, ka'idar aiki ita ce a ba mu ansa wannan takardar, ba wai a ce mu zo mu karbi takarda a rubuta mana ansa ba.
A zahirin gaskiya wannan batu da muke yi batu ne na neman haƙƙin mutanen Zirami kamar yadda suka yi kuka, ba batu ne na cacar bakin kowane ne ya san aikin sa ko kuma iya aikin sa ba. Filin ciki da gaskiya ya rubuta takardar neman jin bayani daga ofishin gwamna Barista M. Abubakar na jihar Bauchi kai tsaye tunda babu Attorney General yanzu a jihar ta Bauchi. Haka kuma kamar yadda Barista Yusufari ya ce akwai wata takardar da suke rubutawa ko kuma aka rubuta wannan karo zuwa ga hukumar kula da ayyukan shari'a ta jihar Bauchi kai tsaye wadda ita tana karkashin Chief Jojin jihar ne. A huta lafiya.
To badalla wadannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu ko karfe 2:23 na dare, yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku wato sharhin jaridun kasar Kamaru.
Na fara sharhin jaridun namu ne da jaridan Cameroon Tribune, inda ta bayyana mana cewar shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Musa Biya ya karbi bakuncin jakadan kasar Najeriya mazauni a kasar ta Kamaru Lawan Abba Gashagar a fadansa. An suka tattauna matsalar ƴan awana Englishin kasar. Jakadan ya bayyana masa cewar shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari baya goyon bayan ƴan awaran. Sai kuma jaridan Emergence inda ita ma ta rawaito mana cewar shugaba Biya ya ce zai daura damara da wasu neman kawo rashin zaman lafiya a kasar. Yace muddin dai idan ba su yarda da sharuɗin da aka gindaya musu ba to za su fuskanci fushin gwamnatin sa. Sai kuma jaridan Expression ita ma ta labarta mana cewar gwamnatin kasar Kamaru ta kafa wata kwamiti ta musamman na binciken masababin tashin gobarar da ya faru a majalisar dokokin kasar. Jaridan Le Jour kuma ta hango mana cewar jami'an tsaron kasar jamhuriyar Kamaru sun damƙo Patrick Ganan, wani mawallafin littafi ne a kasar ta Kamaru anda yanzu haka yake garkame a cajin ofis din birnin Duwala. Jaridan Le Messager kuma ta kwarmata mana cewar a kasar Kamaru miliyoyin yara ne suke neman kamuwa da barazanan cutar tarin fuka, amma hukumar lafiya ta kasar ta sha alwashin cewa za ta bada allo rigakafi ga waɗanda suka kamu da cutar kyauta. Sai kuma jaridan Du Sahel ta arewacin kasar jamhuriyar Kamaru anda ta ce yanzu haka a kasar jamhuriyar Kamaru kashi 20 cikin 100 na jama'an arewacin kasar suna fama da cutar basir, wanda har yanzu gwamnatin kasar ta gaza kawo kwararrun likitoci domin su magance wa al'umma wannan cutar. Jaridan Mutation kuma ta ce gwamnatin kasar Kamaru ta makara dakarun tsaro a jihar kudu maso yammacin kasar da jihar arewa maso yammacin kasar domin daƙile masu tada ƙayar baya a wannan bangaren. Sai kuma jaridan The Guardian ta kasar Kamaru anda ita ma tace shugaba biya da takwarar aikin sa na kasar tarayyar Najeriya Muhammadu Buhari sun amince cewar za su yaki masu neman su raba kasar jamhuriyar Kamaru gida biyu. Sai kuma jaridar Kamaru Info anda ita ma ta labarta mana cewar majalisar dokokin kasar jamhuriyar Kamaru ya zama tofayen kokowa anda yan majalisan SDF na marasanin jayan kasar suka hana zaman majalisar, sannan kuma yar majalisan dokoki ta gundumar Fumban a majalisan UDC ta kasar ta fasa wani dan majalisan RDPC mai mulkin kasar kai da takalminta. Zamu karkare shirin jaridan namu ne da jaridan West Echo anda ta labarta mana cewar malamin kwallon kafan kasar jamhuriyar Kamaru Ugo Bros hukumar kwallon kafa na kasar ta bashi takardar sallaman sa, amma Bros ya ce ba zai tafi ba har sai ya jira ministan wasanni na kasar Bidin Kwat domin ya tabbatar masa da tafiyar sa, amma yana buƙatar gwamnatin kasar Kamaru ta biya shi duk wasu hakokin sa. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Kuma da Allah gai da Muhammad Awal Garba. Yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonni da ku aika mana.
Mai magana Alhaji Laula Bakar Bodin daga Sokoton Najeriya da shirin da kasar Zuma do Allah biyo ya Hausa. Sako na ga ilahirin 'yan Najeriya musulmi da Krista mata da maza kai tsaye dangane da nasarar da shugaba Muhammadu Buhari ya samu na hana cin hanci da rashawa a ƙasata ta Najeriya, na dahe bakin maciji shi hana mishi shan kwai Ibrahim Magu kuma na hana ainihin kuti banna da ruwa shi kanshi ya zama babban gwarzo na hana cin hanci da rashawa. Babu shakka kun samu nasara a Najeriya. Kashi 100 kashi 95 sun ba ku goyon baya, kashi 5 ne ya rage, kuma ko da su ko babu su insha Allah baka ku za ta cimma ruwa. Da fata Allah shi taimaki kasa ta gaba gaba da Najeriya gaba Najeriya. Allah shi muku jagora, Allah shi hana mu cin hanci da rashawa Najeriya zauna shemu lahiya.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Kamal Bishir Dauda Sabo Unguwa Katsina, babban sakataren kungiyar muryar talaka. Tuna son yawa hanzo na dama an ce jam'iyyar Demokrat murna game da lashe zaɓe da ta yi nasararsa. Wannan ya nuna cewa Amerika ba su gamsuwa da mulkin wariya da shugaba Donald Trump yake yi ƙarƙashin jam'iyyar Republican. To muna ganin cewa magana gaskiya da marufofin Amerika wanda suka shafi ƙasashen waje sun saba ma wanda suka taso.
Assalamu alaikum, ni ne Yakubu Lai daga Plato karamar hukumar kanan local government Gunshir Ward. A rai na ina so in ba da rai na ma General Muhammadu Buhari shugaban kasar da shike cikin iko. Da Allah a yi kokari iskun nan a sake musu zaɓe, saboda akwai waɗansu da zonin suke yi sun an bar su kwaka abin ba zai daɗi ba. Ni nawa roko kenan daga jam'iyyar APC. Nagode.
Yanzu kuma ga labarai a takaice.
To a takaice, shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya faɗa wa masu zuba jari a kasashen duniya sama da 200 da shugabannin duniya 50 cewa ba a samun nasara a yakin da ake da sauyin yanayi. Lokaci yayi da za a ɗauki matakin gaggawa domin a samu nasarar wannan yaƙi, a cewar Macron jiya Talata a wajen taron kolin neman ƙarin kuɗaɗen da za a amfani da su wajen yaƙar sauyin yanayi a duniya. A jiya Talata ne wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya kan batun laifukan lalata da aka aikata lokutan yaƙi ta yi kira wa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya nemi hanyar kawo ƙarshen cin zarafin da ake yi wa fararen hula a ƙasar Myanmar a cikin gaggawa, wanda aka ga musulmai 'yan ƙabilar Rohingya sama da 226,000 na yin gurin hijira zuwa Bangladesh tun watan Agusta.
To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma can da la'asariya za a ji wasu abokan aikinmu dauke da sauran shirye-shiryenmu. Don za a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Sarfila Hashim Guman da ya taimaka muka gabatar da shirin da wanda ya shirya kuma ba da umarni Solomon Abu, sai kuma injiniyanmu na wannan hantsi Mr. Jimmy Cook. Baba ya kuma ke rike sallama a kuma.